jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Wa sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 19 ga watan Janairun shekara ta 2018. Bayan labaran duniya za a ji cewa an shirya ma ƴan jarida taro kan batutuwan ƴan gudun hijira kamar kowace ranar Juma'a. Maryam Dauda na tafa da shirin ta na kallabi da Ziru Ahmad Hausawa kuma zai shigo da sharhin jaridun Amurka. Akwai kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Tsofaffin jakadun Amurka a kasashen Afirka guda 78 sun aika wa fadar shugaban Amurka ta White House da wasiƙa suna bayyana matukar damuwa dangane da kalaman batanci da aka ce shugaba Donald Trump ya yi inda ya kira kasashen Afirka kaskantattu. Wasiƙar ta jinjina wa fitattun ƴan kasuwa da ƴan gwagwarmaya da masu ra'ayin ƴan mazanjiya da kuma ƴan boko daga nahiyar, yayin da kuma suke jaddada buƙatar a ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka ɗin da Amurka. Ɗaya daga cikin waɗanda suka sa hannu a wasiƙar kuma tsohon jakadan Amurka a Najeriya John Campbell ya shaida muryar Amurka cewa an maida wa shugaban ƙasar martani da kakkausan lafazi kuma ƙorafin ƙaruwa yake yi ba raguwa ba. Campbell ya ce ministan harkokin kasashen waje na Najeriya ya gayyaci jami'an diplomasiya na Amurka domin su yi bayani akan kalaman na Trump da ya bayyana a matsayin masu matukar bakanta rai da kuma batanci kuma ba za a lamince su ba.
ƴan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka da ke fuskantar cikar wa'adin amincewa da kuɗin da za a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati sun sami ƙuri'un da suke bukata su amince da dokar wadda yanzu za ta fuskanci gagarumar muhawara a majalisar dattijai. ƴan majalisa 230 suka goyi baya, yayin da 197 suka basu goyi baya ba. Wakilan majalisar dokokin sun fuskanci zaɓi biyu ne, ko dai su amince da samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan gwamnati na aƙalla wata ɗaya, ko kuma a rufe dukkanin ma'aikatan gwamnati har sai lokacin da aka cimma matsayar yadda za a samar da kuɗaɗen. Kujerar naƙin da ƴan majalisar Democrats suka hau kan lamarin ne ya tilasta dole a yi wani zama na cimma matsaya tsakanin kakakin majalisa Paul Ryan da gungun masu tsananin ra'ayin ƴan mazanjiya kafin a amince da kuɗin.
Jami'an leken asirin Amurka sun yaba wa 'yan majalisar dokokin kasar domin amincewa da shirin sa ido mai sarƙaƙiya da 'yan fafutukar kare sirrin jama'a suke kushewa da cewa bai kare 'yancin talakawa ba. Majalisar dattijai ta kada kuri'a jiya Alhamis da 'yan majalisa 65 suka amince, 34 kuma suka ƙi amincewa da zai sabunta dokar harkokin leken asiri na kasashen ƙetare lamba ta 702 da ake kira FISA na tsawon shekaru 6. ‘Yan majalisar sun kada kuri'ar goyon bayan sabunta shirin makon da ya gabata, an kuma kyautata zaton shugaba Donald Trump zai sa hannu a kai yau Juma'a. Sashe na 702 na dokar ya ba cibiyoyin leken asirin Amurka hurumin su saurari da kuma karanta sakonni da ake aikawa daga kasashen ƙetare ta hanyoyin sadarwar zamani na dandalin kamfuna irin su Facebook, Google da kuma Verizon domin tattara bayanai kan yadda kasashen ƙetare da ake sawa ido. Jami'an leken asirin Amurka sun jima suna bayyana shirin a matsayin mai matukar mahimmanci, suka ce sun samu bayanai da dama ta wannan hanyar da suka taimaka wajen daƙile ayyukan ta'addanci.
Shugaban ƙasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya ce za a gudanar da zaɓe a ƙasar cikin watanni 4 zuwa 5. wanda shine zai kasance na farko tun bayan hamɓare mulkin Robert Mugabe da ya dade bisa karagar mulki. Nangwaga yayi alkawarin ne yayin ziyarar aiki da ya kai a Mozambique bisa ga rahotanni da jaridar gwamnatin kasar Herald ta buga. Yayi alkawarin gudanar da zabe mai sahihanci domin ganin kasar ta shiga safun kasashen duniya da ake gudanar da mulkin demokradiya cikin su. Ana kyautata zaton gudanar da zaben watan Yuli ko Agusta. Tsohon shugaban kasar Mugabe dan shekaru 93 yayi mulkin Zimbabwe na tsawon shekaru 37 kafin aka matsa masa lamba yayi murabus a watan Nuwamban bara. Bayan da sojoji suka sauke shi daga mulki ya kuma rasa goyon bayan jam'iyyar sa mai mulki ta ZANU PF.
Daga ƙarshe goyon bayan jagorancin kasashen duniya da Amurka ke da shi yayi matukar raguwa tunda shugaba Donald Trump ya zama shugaban ƙasa shekara guda da ta shige bisa ga wani binciken ra'ayoyin jama'a da cibiyar daukar ra'ayoyin ƙasa da ƙasa ta Gallup ta gudanar. Binciken ya nuna yanzu kwajinan Amurka ya ragu zuwa kashi 30 cikin 100 a kasashen duniya 134 da kuma yankuna, abinda ya gaza matsayinta a karkashin shugabancin tsofaffin shugabannin kasar biyu Barack Obama da kuma George W. Bush.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a yolan jihar Adamawa inda ganin yadda ake ta saba madokokin da ke shata yadda ya kamata a tafi da harkokin yan gudun hijira. Aka shirya wani taro na sake ankarar da yan jarida da kuma koya musu yadda za su riƙa bayar da tasu gudumawa ta wajen sa ido kan yadda ake kula da yan gudun hijirar musamman ma a arewa maso gabashin Najeriya. Daga Yola ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton.
Yayin dai wannan taron tuntuba da maci biyar sa ido kan harkokin majalisu wato SISLAC tare da haɗin gwiwar hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR da ma ofishin jakadancin ƙasar Switzerland suka shirya, an gayyato wakilan kafofin yaɗa labarai daban-daban da ma sauran masu ruwa da tsaki da zimmar duba hanyoyin tabbatar da dokar kula da haƙƙoƙin yan gudun hijira. Hakanan kuma mahalarta taron sun yi dubi game da matsalolin rashin samun cikakkun bayanai daga hukumomin da nauyin kula da yan gudun hijira ya rataya a wuyansu, musamman ma idan ko ya shafi badakala ko kuma cin zarafi.
Sunana dai Usman Muhammad Madaki daga Radio Najeriya Kaduna. Wannan taro gaskiya ya zo a kan gaba, don gaskiya ko ba komai mutane sun haɗu waɗanda sun san irin matsalolin da masu gudun hijira musamman suke fama da shi. Sun zo sun ba da bitoci, sun ba da laccan su, sannan su ma sun ji irin wato kalubale da yan wato su manema labarai suke samu a wajen gudanar da ayyukan su musamman idan suka je waɗannan sansanin gudan gudun hijiran nan.
Mr. Okeke Anya da ke zama daraktan sha'anin harkokin gwamnati na cibiyar ta SISLAC ya ce rashin samar da dokoki da kuma bayani na mako cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu na magance matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta.
All of us are in this together. It is not a SISLAC thing.
Wannan nauyi ne da ya rataya akan ƙungiyoyi da kuma 'yan jaridu domin tabbatar da dokar da kuma sanin halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Dole a haɗa hannu domin ku haƙa ta cimma ruwa.
And even when you see people that have left the IDP camp, they are no longer themselves.
Ya mako zuwa yanzu amma kafa doka samar da bayanai ta Freedom of Information, to amma kuma duk da wannan doka ba kasafai kulli akan biya kudin sabulu ba. To wai ko me kungiyar 'yan jaridu za ta yi musamman kan bututun da suka jibinci 'yan gudun hijira? Malam Umar Dankano da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya NUJ a jihar Adamawa na mako cikin mahalarta taro ya ce fa su kan za su sai tsaye.
Bismillahi, wannan matsala ce da sana ci mana to a ƙwarya wajen gabatar da aikin na 'yan jarida, saboda shi aiki na ɗan jarida miƙa bayanai ne ga mutane daga gwamnati ko daga mutanen zuwa gwamnati so a lokacin da dan jarida bai da isasshen bayani ko kuma bai da dokar da ta bashi wannan hurumi da zai samu bayanin da yake so ko ma wace ma'aikata ce ko kowane kamfani ne na gwamnati ne ko ko na wani so kaga an samu matsala amma a lokacin da aka tabbatar cewa wannan doka tunda har ta riga ta shige ana amfani da ita yadda ya kamata a kasan nan to insha Allah za a kai ga gaci
ko me za ku yi kungiyar ƴan jarida
abinda za mu yi shine za mu ci gaba da fafutuka
cibiyoyin kiwon lafiya su ma akwai rawar da ya kamata suke takawa wajen tallafawa ƴan gudun hijira to ko anya suna yi ko a yanzu Adamu Dodo shine ma jami'in hulla da jama'a na asibitin gwamnatin tarayya da ke Yola wato FMC Yola ya ko bayyana irin kokarin da suke na tallafawa ƴan gudun hijiran
ana taimaka musu sosai ka san kaman asibiti na tarayya din nan da ke Yola FMC Yola akwai wata gidauniya da gaskiya asibiti din ta yunkuri kuma ta kafa shi da ke taimako sosai da ake tallafawa ga an aiwatar da kiwon lafiya ga waɗanda aka kawo su so tare dai yan kawo waɗannan ana samun su yan ƙungiyoyin nan wanda ba na zaman kansu ba na gwamnati da suke dan tallafawa game da wurin jinyan su da kuma abincin su
yanzu haka dai baya ga rikicin Boko Haram wata matsalar ma da ke jawo yawaitar ƴan gudun hijira a Najeriya ita ce ta tashi hankulan da ake fama da su a yanzu batun da mahukunta kuma ke cewa suna nasu kokari Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to a gaida Ibrahima kafin mu ci gaba sai a dan girgije da wannan Dauda da shiri na gaba.
Ya salamu hayya hayya salamu in mata na zama kallabi tsakanin rawo na sanuniyar mata.
Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da malama Hajara Usman mai yin fina-finan Hausa. A shirin mu na yau za ku ji karashin hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da nayi mata. To a yanzu kamar ta wace hanya ce kike ganin irin fina-finan da kuke yi ke taimakawa al'umma?
Eh to gaskiya suna da yawa. Saboda wani zaki ga su mutanen ma haka ƴan gari haka wanda za su kalli fim din. Wani idan ya zanka sai ya ce sai ka ce ka shiga gidana, ai da kuka yi ka gane kun gyara min gida. To kwanan nan bai dade ba. Na je wani asibiti. wata mata ta kira ni muka gaisa da ita take cewa gaskiya Hajiya Hajara na karu fiye da yanda ake zato a sanasunan na karu da kan ina da matsala amma yanzu wallahi kin din su ya sa gaskiya matsala ta tawarware nake to alhamdulillah mun gode ki ci gaba da yi mana addu'a da dinga dariya
sarki to kamar yanzu wani abu ne wanda kike gani ko in ce yake ci miki tuwa ƙwarya da kike gani ya kamata ku sanya shi a cikin film yadda za a fadakar da al'umma
to ai abubuwan dai suna da dan yawa gaskiya in gani ya kamata duk wani abu da za a yi shi idan ka duba ka gani kin ga irin wajen tarbiyyar yaya yadda zamantakewar aure irin wannan ya kamata a ce an yi kokari ana tan wayarwa mutane kai akan wannan saboda abubuwa ne da yawa yanzu irin baran ma yanzu yara da suka riga suka fara wannan shaye-shayen nan kun ga ko akan shi ya kamata a ce ana ta kokari ana dan sa irin wannan
a ci gaba da fadakar da
wayar da kai da iyaye su dinga kula da iyaye
kina gani akwai sakacin iyaye a wajen irin wannan tabarbarewar tarbiyyar yaya musamman ma ta fannin shaye-shayen nan kin ga kamar a Kano an ce abin yanzu dai ya fara yawa yadda ƴan mata
matasa ya fara bane ma yawa
to ina aka yi sakaci har wannan abin ya kawo ga inda ake yanzu
eh to gaskiya idan za a faɗi gaskiya akwai dai sakacin iyayen wani lokaci saboda kana da yaro suna faduwa suna tashi tare da shi a cikin gida muddin ka duba kan ta cewa akwai wani dabi'u da ifare ne wanda kai baka san da shi ba kamata ka bincika ka gani yake ciki yaron nan ne kamata ka sake shi kawai sakaka ka kyale shi ba wai ka cewa ai zamani ne ba haka ake yi ba ko da zamanin ma ne kamata a ce irin wannan yana faruwa ba
to amma wai me make kawo wannan shaye-shayen ne saboda kin ga kamar a irin kasashen da suka ci gaba kamar irin su America da Ingila haka zaki ga wasu sun shiga irin wannan yanayin rayuwar ne saboda wani kuncin rayuwa da suke fuskanta wata damuwa dai to mu namu me dalilin da yasa suke shiga cikin wannan
to mu namun dai ni sai an gare kaman ba za a ce ko saboda wani kuncin rayuwa ne da sauransu ba saboda waɗanda za ki ga suna irin ma wannan shaye-shayen gaba ɗaya ba sa tare ma da iyayen nan sun baro iyayen sun zo sun nemi guri sun kama sun haɗu da ƙawaye sun zauna to idan suka zauna suna wannan tunanin nasu to me ya kamata me ai abin da ya kamata a yi kenan to shi kenan fa kin gani duk dai labarin dai da sakacin duk da yake kawowa daga gurin iyaye ne ban ga yadda za a yi ka saki ɗanka ka bar shi ya je wani guri kamar yanzu mutane da yawa yawancin yaran da suke irin waɗannan abubuwan wallahi in kika bincika yawanci ba ƴan cikin garin Kano ba ne ma zuwa suke yi su ce sun zo za su shiga film za su yi wane ne daga nan shi kenan su ba su samu shiga film ɗin ba su zo su lalace kin gani
to su waɗannan matasan ana kukan babu talauci ya yi yawa a ƙasa ina ma suke samun kuɗaɗen da suke wannan shaye-shaye ba na jin suna aiki ko suna da wata sana'a
babu to inda zaki san cewa da ake kukan talauci tabbas a ce akwai talauci amma ai talaucin bai kai yadda za a yi wannan koke-koken ba
ai haka
gaskiya an san akwai talauci tabbas akwai amma fa duk mutumin da ya tashi yana ma fa zai samu akwai ne wanda suke talaucin akwai wanda akwai talaucin kan tabbas za a ce akwai talauci amma kukan da ake yi haka wani abun ai baki ne ma yake jawo shi
to yanzu muna cikin sabuwar shekara 2018 menene fatan malama Hajara Usman
to ni dai fatan da nake yi a wannan shekara Allah ya kara mana zaman lafiya
amin
ya kara mana zaman lafiya ya kuma kara wadata mu ya ba mu shugabanni na gari wanda za su taimaka mana ya kara musu karfin gwiwar taimako
to masoyanki kuma fa me zaki ce musu
masoyana ina musu fatan alheri Allah ya kara mana so da kauna tsakanin mu da su kuma su ci gaba da mana addu'a inda duk suka ga mun nayi kuskure su ba ni shawara su gaya mun sai in gyara kuma na gode musu da kaunar da suke min mazansu da matansu yaransu da manya
to jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen hiran da malama Hajara Usman
anan kuma zamu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin ita bakuwar ta malama Hajara Usman da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
ta gaishe ki yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da shiri na gaba
sharhin jaridin Amurka Cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken ana tuhumar iyayen da ake zargi da kulle ƴaƴansu da azabtarwa tare da cin zarafi ta hanyar saduwa. Labarin ya ci gaba da cewa an sanar da laifukan da ake tuhumar iyayen da ake zargi da azabtarwa game da saka yara a cikin hadari. Bayan jami'ai sun ce an sami ƴaƴansu guda 13 a daure da ankwa cikin rashin kuzari sakamakon yunwa a gidansu dake Paris. Ana tuhumar David Turpin dan shekaru 56 da Louise Turpin yar shekaru 49 da manyan laifuka da suka hada da azabtarwa, cin zarafin yara da kuma musgunawa baligan yara da kuma daure su a bisa ƙarya. A cewar attorney yankin Riverside Michael Hestring, haka kuma ana tuhumar David Turpin da laifin aikata mummunan aiki akan yaro ta ƙarfin tsiya. Idan har aka tabbatar da laifukan da ake zargin su da su, waɗannan ma'aurata za su fuskanci hukuncin shekaru 94 a gidan yari ko kuma daurin rai da rai. Jami'ai sun gano faruwar wannan tashin hankali a cikin gidan ne sakamakon kiran lambar 911 da yarinya ɗan shekaru 17 ta yi a safiyar Lahadin da ta gabata, inda ta ce ta kubce ne ta cikin taga daga gidan iyayenta inda ita da sauran ƴan uwanta suke a daure. Sai kuma jaridar New York Times, jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya musanta sauyin ra'ayinsa akan maganar gina katanga. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya sauya maganar shugaban ma'aikatansa a ranar Alhamis, inda ya ce matsayarsa akan gina katanga tsakanin Amurka da Mexico bata sauya ba. Shugaban ma'aikatan Trump John F. Kelly ya fadawa wasu 'yan majalisar Democrat a ranar Laraba da ta gabata cewa ra'ayin Mr. Trump ya sauya akan maganar gina katanga, haka kuma shugaban kasa bai san komai ba a lokacin da yayi wannan alƙawari na katanga a bara. A wani rubutu da yayi a shafin Twitter da sanyin safiyar Alhamis, Mr. Trump ya dauki wani mataki da bai saba dauka ba na juya baya ga ma'aikatansa na White House, wanda hakan yayi nuni da yankewar bayanai a tsakanin su a wannan lokaci mai matukar muhimmanci na daidaitawa da ƴan majalisu domin kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati. Sai kuma jaridar USA Today, jaridar ta rawaito labari mai taken ƴan jam'iyyar Republican sun shirya kada ƙuri'a domin kaucewa rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin Amurka, amma akwai yiwuwar ƴan majalisar dattijai ba za su mara musu baya ba. A daidai lokacin da nake hada wannan shiri, labarin na cewa ƴan majalisar jam'iyyar Republican sun kudiri niyyar gudanar da kada ƙuri'a a daren Alhamis domin kaucewa rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya, amma alamu na nuna cewa ƴan jam'iyyar Democrat za su sami isasshen ƙuri'a da za ta mamaye majalisar dattijan kasar. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Naziru, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Uda Muhammadu a garin Jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga 'yan ƙasar mu Niger ga duniyar musulunci baki ɗaya, da shugaban ƙasar mu da al'ummar ƙasar mu gaba ɗaya, mu yi addu'a Allah ya kare mu daga sharrin mashiranta. Wannan harin da aka kawo garin Timur a yankin Difa bai yi daɗin sa ba. Muna fata ga gwamnatin ƙasar mu ba sai an yi mana wani sojojin ƙasashen waje ba, filin da muke ga agun al'umma na ƙasa mu koma mu yi addu'a. Ba mu da makamin da ya wuce addu'a a Niger. Allah ya zauna da ƙasashen mu lafiya, Allah ya kare mu daga sirrin majiya. Na gode BOA, mai magana Uda Muhammadu a garin Garaki a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum.
Mai magana Safarar da ke Guro Hausare a jihar Yobe Nigeria. To ƴan siyasar mu na Najeriya wanda kuke wana muke tura ku wani cikin mana rashin gaskiya, lokacin ku faka shi aski ya zo gaban goshi in Allah ya da 2019 akwai ɗan sanatocin da ba za su koma ba akwai ɗan majalisu na tarayya da gwamnoni ma in Allah ya da ba za su koma ba su takaran ma in Allah ya da ba za su samu ba kuma kunci taliyar ƙarshe.
Assalamu alaikum, mai magana Muhammad Awali Baba iya ci karin hukumar Tauri cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Allah goda ne ka kuma da kokan mu na al'ummar jihar Bauchi da Plato da Kaduna a wajen gwamna Nasir al-Rufai da Allah hanyoyin da ya fara din nan daga dutsen mai zuwa Ankyau daga Saminaka zuwa Rahama da Allah ya taimaka ƙura ta damu mutane kowa ya san wannan hanya ta zama babbar hanya ƙura ta damu mutane ta Ankyau da dutsen waya ga ruwa can ba dama tun da an riga an yi don ba dama ba ta yaji sannan kuma Saminaka zuwa Rahama ka gani hanya ce mai sauki zuwa Magana zuwa Bauchi zuwa Maiduguri da Allah ya taimaka a ƙara sabo na wannan hanya ƙura ta damu mutane sai kuma gona da Allah ya taimake mu a ƙara sa wannan hanya tun da ba su da yawa.
Assalamu alaikum muryar Amurka, mai magana Abubakar Kawu Kirkir daga jihar Yobe Najeriya. To yau ra'ayina da zan faɗa jingina da ya fi zan yi wa mai girma gwamnanmu na jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidan bisa na mishin ƙoƙarinsa da ya tashi tsaye na yi domin samu a gina mana filin tashi da saukar jirgin sama wato airport da Turanci. Hakika muna yaba wa gwamna Ibrahim Gaidan sai dai kashi muna so mai kira da mai girma gwamna don Allah don Annabi kamar yadda aka iya bitilin nan shariri aka kuma shari aka fara aiki wanda har ya je ya gane wa idarsa muna fatan ya dore wannan aiki kuma kara daukauta muna kuma fatan ya zira ido ya sa ido akan wannan gin da ganin an yi shi yadda ya kamata kuma muna fatan ba siyasa ba ce ta sa za a yi wanda in ta wuce kuma a rufe a bar da can a aje sabon a gefe muna fatan ya dore wannan a ƙarshe ina yi wa mai girma gwamna addu'ar Allah ya dafa masa ya taimake shi a kan aikinsa. Na gode muryar Amurka Abubakar Kawu Kirkir daga ƙaramar hukumar Jakusko a jihar Yobe Najeriya.
Assalamu alaikum muryar Amurka, sunana Isa Sani mai asali na Garkon Alli a ƙaramar hukumar Kiyawa jihar Jigawa. A ra'ayina yau zan yi kira ne ga gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da dan Allah dan Annabi ya su gaggauta dan Allah su dakile mana matsalar mannan da muke fama da shi a cikin ƙasar nan. Wallahi sakamakon matsalar mannan kayan masarufi sun ƙara hawa, dama ya lafiyar kura bare ta hauka.
To yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Haka yake, tsofaffin jakadan Amurka a kasashen Afirka guda 78 sun aika wa fadar shugaban Amurka ta White House wasiƙa suna bayyana matukar damuwa dangane da kalaman batanci da aka ce shugaba Donald Trump ya yi inda ya kira kasashen Afirka kaskantattu. Wasiƙa ta jinjina wa fitattun 'yan kasuwa da 'yan gwagwarmaya da masu ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma 'yan boko daga nahiyar, yayin da kuma suka jaddada buƙatar a ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka ɗin da Amurka. Ɗaya daga cikin waɗanda suka sa hannu a wasiƙar kuma tsohon jakadan Amurka a Najeriya John Campbell ya shaida wa muryar Amurka cewa an maida wa shugaban ƙasar martani da kakkausan lafazi kuma korafin karuwa yake yi ba raguwa ba. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka da ke fuskantar cikar wa'adin amincewa da kuɗin da za a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati sun sami kuri'un da suka buƙata su amince da dokar wadda yanzu za ta fuskanci gagarumar muhawara a Majalisar Dattijai. 'Yan majalisan 230 suka goyi baya yayin da 197 ba su goyi baya ba. Jami'an leƙen asirin Amurka sun yaba wa 'yan majalisar dokokin ƙasar domin amincewa da shirin sa ido mai sarƙaƙiya da 'yan fafatukar kare sirrin jama'a suke kushewa da cewa bai kare 'yancin talakawa ba.
To jama'a da takaitattu labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma ita Alheri Grace Abdu da ta taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injinin mu na wannan lokacin wato Darasini ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.